haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta sanar a jiya Juma'a cewa za ta hana baki daga karin wasu kasashe guda shida wanda jami'an Amurka suka ce ba su da cancantan tsaro na shiga Amurka. A wani bangare na matakan shekarar zabe na ci gaba da hana baki shiga Amurka. Jama'an sun ambato kasashe shida da suka hada da Kazakhstan, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudan da kuma Tanzania wanda za a daina ba su takardun visa na izinin shiga Amurka. Amma dai wannan ba haramci ne kwata-kwata ba kamar yadda yunkuri da shugaban Amurka Donald Trump yayi a baya wanda ya sha sukan lamiri a duniya na rashin yiwa musulmi adalci lokacin da ya bayyana wasu kasashe mafi yawan musulmi ke zaune a ciki cewa ba za su iya shigowa nan Amurka ba. Ana sa ran Trump zai sanya hannu akan dokar na wato hana kasashen shiga Amurka nan da ranar Juma'a mai zuwa. Kana dokar kuma za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan Fabrairu na wannan shekaran. Majalisar Dattawan Amurka ta kada kuri'a jiya Juma'a akan hana gabatar da shaidu da kuma takarin takardu na shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Kano ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu na neman tsige shugaban kasar. Akwai yiwuwar kawo ƙarshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da rukunin lauyoyi masu kare shugaba Donald Trump a ranar Litinin. Kano ɗan majalisar dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar Laraba akan zargin da ake yi wa shugaban na yi amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba kuma ya yi shishigi a harkokin majalisa. Masu ra'ayin hana gabatar da ƙarin takardun ko kuma ba da bahasi sun samu ƙuri'u 51 a ƙuri'ar da aka kada a majalisar dattawan akan ƙuri'u 41 na waɗanda suke ra'ayin kawo shaidu wanda dukkaninsu sun kada ƙuri'ansu ne akan ra'ayoyin jam'iyya. Sai dai 'yan jam'iyyar Republican guda biyu da suka hada da Susan Collins na jihar Maine da kuma Mitt Romney na Utah sun mara wa 'yan Democrat baya a ƙuri'ar da aka kada. Da ƙarshe dai Brexit ya tabbata. Birtaniya ta yi nasarar ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. 'Yan Birtaniya da ba su da ra'ayin ficewa daga tarayyar Turai amma suna ganin cewa za a daina batun ficewar ba su ji labari bai daɗi ba. Birtaniya dai a hukumance ta fita daga ƙungiyar tarayyar Turai a daidai ƙarfe 11 na dare agogon ƙasar a jiya Juma'a. Lamarin da ya kawo ƙarshen dabarwar siyasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi tun bayan ƙuri'a mai ɗan rata da aka yi na ficewa daga ƙungiyar ƙasashen yankin bayan shekaru 47. Ɗaruruwan masu ra'ayin Brexit sun yi cincirindo a dandalin Parliament Square a wajen gidan majalisa domin bayyana murnarsu ga wannan abin tarihi da Birtaniya ta yanke hulɗa da ƙasashen Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci ga lafiyar jama'a kan ta tabbatar da tsauraran matakai na bada kariya ga matafiya 'yan kasashen waje da suka fito kasar China zuwa Amurka akan fargabar yaduwar cutar corona, yayin da gwamnatin China din ta sanar da ƙarin mace-mace ta ɓarkewar cutar. Jama'an China daga tsakiyar lardin Hubei inda cutar ta fara ɓarkewa sun faɗa cewa akalla mutane 258 ne suka mutu kana wasu 11 suka kamu da ƙwayar cutar. ci gaba da yaduwar cutar ta corona virus ke yi ya yi sanadiyan sakataren Amurka na harkokin lafiya da kuma bil'adama Alex Azar ya sanar a jiya Juma'a cewa duk wani dan kasar waje da yake China a cikin wannan lokacin za a haramta masa shiga Amurka banda matafiya da suke da iyalai a nan Amurka. Ya kara da cewa duk wani ba Amurka kuma da yaje lardin Hubei din na kasar China a cikin wannan makonni biyu da suka wuce to dole ne fa za a kange shi tsawon kwanaki 14 adadi na lokacin da cutar ke bayyana. Kasashe na duniya kuma suna daukan matakai daban-daban wurin tinkarin kare bazuwar yaduwar cutar na corona daga China da kuma wanda ke ketarawa kan iyakoki.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je. Masu saurare, barkamu da haduwa da ku a wannan sabon shiri na Ina za mu je matasa. Ina za mu je sabon shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirinmu na Hantsi. Mashiri ne da zai rika duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne shugabannin gobe, domin duba rayuwarsu ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolinsu. A wannan makon kuma za mu tattauna ne kan yadda za a shawo kan matsalar muskulawa yaran da aka ba da su riƙo. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. To kamar yadda aka ji a farko, shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne kan batun matsalar musgunawa yaran da aka bada riƙonsu ko a hannun kishiyar uwa ko kuma a hannun uban da ba nasu ba, abinda ya zama ruwan dare musamman arewacin Najeriya da ma ƙasashen duniya baki ɗaya, inda a wasu lokutan ma yara kan fada wata irin ƙangin rayuwa mara daɗi kamar yadda za mu duba a shirinmu na yau. Za mu fara ne da hira da wakiliyarmu Hawa Umar daga Abuja ta yi da wasu matasa akan wannan batun.
Aishatu Salisu Muhammad, a lokacin da nake yarinya abubuwa da yawa sun faru da ni wanda har yanzu in na tuna tsigar jikina na tashi. Ina zama da mahaifiyata, uwata ita ce ta yi kan gaba ga neman mun makaranta da a matsayi na uba wanda ya taba zuwa ya gani inda nake karatu. Ina da wani kanin uba wanda ya saka ni a gaba dukan yau daban na gobe daban na jibi daban.
Munira Ahmad, tuna tashi daga inda nake da Ali gas na koma Kangun wata ƴar uwan mamana. To wannan zama da aka yi gaskiya ban ji dadin rayuwata ba gaba daya har na gama zama a wannan gidan. Yanda zaki shigo kiga ina aiki ko kuma yanda nake aiki ko me aiki albarka. Allah Allah nake ma an gama aikin fita kuma muddin na dawo na kalla gate din gidan sai in ji gaba daya gaba na ya fadi. Saboda kina shiga dole sai an ce kin yi wani abu.
Umar Muhammad, na taso a cikin yanayi na kula da matan uba wanda shekaru na 5 a rayuwa ta mahaifiyata ta bar gida. Na fuskanci matsaloli daban-daban, akwai dan musgunawa da rashin kulawa. Ita uwa santa take yi wa danta da bashi kulawa da za ta yi ba za ma a kwatanta irin wannan soyayyar ba.
Zainab Muhammad Buninu, na kasance wanda mahaifinmu ya rasu. Al'adar mu ne na Hausa Fulani cewa bayan da za a yi mace ta zauna ba ta ƙara yin wani aure ba. Sakamakon yin auren da ta yi, so rayuwarmu zai kasance a wani gida daban wanda ba gidan iyayenmu ba. Mun yi ta samun ganin matsaloli haka, zaka ga bambanci alhali kai kana da gatan ka kasan kana da gata dama kana rayuwar jin daɗi ma tukunna. Kazo saboda aure ya kai mahaifiyarka wani gida, kazo ka zamanto kaman baka da gata ko abunan.
Shin yaya wannan lamari yake a likitance, kuma shin akwai yadda za a agazawa irin waɗanda wannan lamarin ya shafa don rage illar wannan tasiri? Dr. Lawan Musa Tahir na asibiti ne zame na Turkiya dake Abuja ya tabbatar da samun wannan illar. Yana mai cewa akwai matakan da akan dauka don samar da waraka.
Wasu sukan samu ciwuka da suka shafi yanayin tunani da kwakwalwa, kamar abin da ake cewa depression da sauran wasu matsaloli da suka shafi tunani da kwakwalwa. Da bukatar a samu wasu wurare da ake counseling da Turanci, kuma iyayen da suke irin wannan abin da bukatar a counseling din nasu, da kada bukatar al'ummar ta yi wa kanta fada. Gwamnatoci su ma su sauke haƙƙin ya kamata su sauke akan duk yaran da ake ciwo zarafin nan.
To ire-iren matsalolin rayuwa da yara suke fuskanta wadanda ake ganin za a iya kaucewa, Hawa Umar ta zanta da wani masani a harkokin da suka shafi tarihi, shari'a, tsaro da kuma diplomasiya, wato barista mai nasara Ibrahim Faskari Abuja, kan wannan lamarin da kuma yadda za a iya kaucewa domin a kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'un da kuma hukunce-hukuncen da ake tafa da masu musgunawa yara.
Tanaje-tanajen hukunci kala-kala ne. Akwai tanajen hukunci wanda ya kama tun daga kisa ma har ya zuwa ga ɗauri, har ya zuwa ga jan kunne. Ya danganta ga girman laifin da aka tafka ga yaro ƙarami. Akwai wadda take a sabili da an damƙa amanar yaro a hannunta, sai ta musguna mashi tana cin mutunci shi, tana wulakanta shi, tana maida shi kamar dabba. Akwai kuma waɗanda suke a sabili da mahaifiyar yaro ko ta fita a gidan ko kuma ta rasu ko kuma ma koma wani dalili ne sun zama su ne iyaye na riko, sai ta gallaza ma yaro, suna nuna bambanci tsakanin ƴaƴansu da suka haifa da irin waɗannan yara, suna wulakanta su, suna razana, suna girgiza musu rayuwa. To duka waɗannan laifuffuka ne kala-kala, da bugu da mare da zage da cin mutunci da musguna ma yaro da aiki tukuru da ake sashi da sashi ya je ya rika nemo mai iyayen gidan shi abinci da kuma wasu abubuwa wanda suke har kaga waɗansu ma suna neman sai da yara. To laifuffuka ne daban-daban, tanaje-tanajen hukunci akan su kala daban-daban ne.
To masu sauraro, ana maka kawo ƙarshen shirin Ina za mu ji matasa na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ita Hawa Umar, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa makasance lafiya. Assalamu alaikum.
Gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. Wannan shiri na ciwon ƴa mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƴa mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i, muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajaru Titi Bangaji.
Sunana Mariyar Ashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne. Dun mace idan ta haɗu da ɗa mace yawancin lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta ɗaga ta ne kawai. Ina ga shi ne da
dalili. Hajiya Bilkis.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa ko yaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita, to yana iya yiwuwa ta fiki ko kuma level ɗin ku daya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi, wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce ciwon ƴa mace ya kamata ya zama to eh na ƴa mace ne, a ce mace mai ciki. Dole duk wani damuwan ki na mai ciki, namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwan da ke faruwa daga samun ciki, labor, haihuwa da raino ba, sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa, muna da kishi junanmu. Saboda kamar in za ki fahimta, ko a siyasa ne masu siyasa, in aka zo za ki ga ana yawon siyasa, ana yawon siyasa, za ki ga mata na bin mai ita shugaban su haka nan da an zo wurin zabe to wannan sai su kauce ba za su zabe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wannan miki to kishin da muke da shi ne duka natural
mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bar mutun daya
eh to yanzu ba haka bane ba da shi ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba amma dai wato kishin yana da zai an ga cewa zaka zama na abu to bazan ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su daukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta take da zaran an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka
to ni Hajiya Maria
to ni ina ganin ko wannan abin ba kamar halitta ce
to amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi
in kin ga kamar ko ana ƴan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare din ran da kika samu mijin aure to daga ranan nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki
a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Eh za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazan su suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu.
Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwanki menene kika sa sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su dai sai ki ga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin kamar yadda Hajiya take ruwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace ir uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce kike ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajiya
amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ke jaza gasa me kika daura me kika sa yawo to bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga duk akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajiya Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan abin da za ta ci
Hajiya Maria ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga mata
ta yaya su matan za su taimakawa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azin cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya kan gaya miki zai ɗau lokaci kafin a haka ko ina kika je
kuma
yana nan a cikin zuciyar mu
to Hajiya Maria me zaki ɗora akan wannan bayani
to shi ma abin da zan ɗora shine wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a churches da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka tumbe mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama dan sun san kan ba hade yake ba inda kan mace hade yake mu muka fi saka gurgu da yawa a kasar nan a ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake zaki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin hakarin
kai
sai kiga kuma an su amban mu a baya mun zama ɗan turun mu
wato irin tarbiya zamu bar wa ƴaƴan mu
gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai ƴaƴa ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna.
To Hajji Abin Kisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa.
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro. Sannan kai ke a matsayinki na uwa, ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu. Saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu. To mudin daga gida baka hada kan ƴaƴan naka ba. Haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu. Nasiha, nuna musu zumunci, tsoron Allah, ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna. Saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai su ganin baka hada kansu ba ka nuna ka fitan wannan, ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin sa. Ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna.
To dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu. Ta yaya zamu ga faɗakar da ƴaƴan mu da jikoki da ƴan uwan mu cewa batun fasutura ba shine kawai ba. Yanzu duniya ta ci gaba. Mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba, za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci.
To ya kamata dai mu sake shawara, mu sake tunani. Duniya ta ci gaba kam. Na taba wata bakuwa duka da ko wando biyu ta zo da shi daga Germany da ƴan top ɗinta ɗan kaɗan suke nan Baturiya ce da kuɗinta. Amma inda nake zan wannan tashe kila da hin cika akwati da sutura da in je in canzawa. Kin ga bambancin kenan da na ƙasa baki ɗaya.
So Hajji Abin Kisu me zaki dora daga ƙarshe?
Da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne. Saboda kullum idan zaka tuna cewa to wa in na tara wannan abu in sake mutuwa daga ni fa sai kallo za a kai ni da shi. Kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba. Soyayyar juna shine zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwar mu. So mu nuna wa kanmu ƙaunar juna, mu cire kishi, mu sa Allah ne daya.
To masu sauraro, iya abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƴa mace wannan mako. Sai ku tare shirin a makon gobe wanda zamu duba batun dalilin da yasa mata ba sa mara wa ƴan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'az nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum gidan rediyo Gonar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah. Muna mika saƙon godiya da yabo da jinjina mai girma gwamnanmu Alhaji Maimuna Laguni da mataimakinsa Alhaji Idi Bardon Gwana. Abu ta fara biyan sabon tsarin albashi na 2030 da aka aiwatar a wannan jiha tamu a wannan wata na Janwari. Da fatan Allah ya kace ya sa ya amfani al'umma.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Alhaji Aidu mai zuwa Kampala malamin Dare jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da masu kiraye kiraye na jelin Muhammadu Buhari yi murabus ko ya gaba wajen samar da tsaro a ƙasa ta Najeriya. To waɗannan masu kiraye kiraye shugaban ƙasa isauka ko icen da shugabannin rundunonin sojoji da kuma shugaban ƴan sanda na Najeriya wannan nufin sanin halin da kasa take ciki ne a baya da kuma halin da kasa take ciki a yanzu.
Sunana Sanibu Abdulkiyar Hausa, a jihar Yobe, Najeriya. In kira ga in kungiyar murya ta Lakan jihar Yobe, ina jin hankalinsu da tare da wasu a kan wannan kungiyoyi na cigaba da na alkali na kasa da na jiha. Muna goyon baya ɗari bisa ɗari. Ina kira hudin da za su bayar su duba cancanta a kome na tara sarkinmu na biyu Alhaji Mustapha Ibn Mai Kyari. Salisu Almayyar shi ne ciyarwa ɗin ƙungiyar murya talaka na jihar Yobe. Duba cancanta mai mata ba sarkinmu na biyu shi ne ɗan ƙungiya ne yana fafutuka a kan harkar ƙungiyoyin duk sanda suka zo na karɓar sa na biyu. Akwai Josephus Musa Ɗanwa da Katsina, shugaban alƙalin jihar Katsina, irin wajen ƙoƙari da yake a kan ƙungiyoyi a Najeriya.
Magana Hisi Baban Gada mai kare da ringin magana ne game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya. To taɓarɓarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya fi sabilillahi wannan ba zai wuce laifin gwamnati ba. Muddin za a bar miliyoyin matasa a cikin birane da ƙauye babu aikin yi, to dole harkar tsaro ta taɓarɓare. Ra'ayina na yau yana so ne zan yi shi dangane da abin da ya shafi yawan al'umma a ƙasarmu Najeriya. Lalle Najeriya al'umma ta yi yawa kwarai da gaske, to muna so a kusanto da su kusa da gwamnati. Shi yasa muke so a duba a ƙara mana yawan ƙananan hukumomi a ƙasar nan. Idan aka ƙara mana yawan ƙananan hukumomi, jama'a za su dawo kusa da gwamnati su amfana. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, katin madaki a jihar Bauchi.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraronmu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sannan masu sauraronmu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta baba ne gani nan ban da haya baba ne an na so
masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
uwa da abokan.